Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 10, 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 10 ga watan Agusta na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a rere wannan lokaci da farko ga kanan labarai
Amurka ta ƙara kaimi na hare-hare da take kaiwa a jiragen sama a Libya a wani yunkuri na jawa kungiyar IS burki a yankin Yau Laraba aka shiga rana ta 5 da fara wasannin Olympics da ake yi a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil wanda kuma ga dukkan alamun kwalliyar na biya ma wasu kudin sabulu dan takarar shugaban jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi kafofin yada labarai da laifin canza furuci da yayi jiya talata akan yancin mallakar bindiga
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin man fetur din Najeriya na NNPC ya sanar da samun faduwa a harkokinsa cikin watan da ya gabata. Za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar Kamaru ta sake katin shaida zama dan kasar ta saboda wasu dalilai. Muna kuma dauke da rahoto akan korafin da wasu kananan jam'iyyu a Jamhuriyar Nijar suka yi na cewa ana nema a share su. Duk a Jamhuriyar Nijar din kuma za ku ji cewa an kaddamar da wani shiri na bada rigakafin masassarar cizon sauro. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Karin farmaki da jiragen saman yaki da Amurka ta ƙara kaimi suna iya zama fara yunkurin murƙushe kungiyar IS a yayin da take kokarin ganin yankin arewacin Afirka babbar tungarta bai fita daga hannunta ba. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta bada sanarwar sabbin hare-hare 8 akan IS jiya talata a birnin Sirte dake gabar teku dake zama wani sansanin gudanar da ayyukan kungiyar ta 'yan ta'adda. Gabaki daya Amurka ta kai harin jiragen saman yaki 28 akan IS a zaman wani bangare na shirin da aka kira Operation Odyssey Lightning wanda ta fara ranar 1 ga watan Agusta biyo bayan bukata da gwamnatin Libya ta bayar a wata yarjejeniya. Wani jami'in Amurka da ya zanta da VOA da bai yadda a bayyana sunansa ba ya ce rundunar na Amurka na musamman suna ayyuka a wurinta wanda jami'in bai karin bayani akan sa ba.
A yau Laraba aka shiga rana ta 5 da fara wasan Olympics da ake yi a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil wanda kuma ga dukkan alamun kwalliya na biya wa wasu kudin sabulu idan aka yi la'akari da yadda kyaututtukan lambar yaban zinari suke kaiwa ga hannun 'yan wasa. Bisa jagorancin wani tsohon dan wasan Olympics, Michael Phelps da kuma tauraruwa mai tasowa Katie Ledecky sun sa tawaga Amurka a wasannin na ta ci gaba da mamaye wasannin nan kayan ruwa da ake karawa tsakanin 'yan wasa a kalla 6 da zammacin lambar yabo ta zinari. A bangaren wasan kwallon kafa kuma kasar Brazil tana buƙatar samun wato nasara a wasanta da Denmark na yau Laraba. Ko ta fuskanci yin waje su kuma masu wasan Amurka na tsalle-tsalle sun samu lambar yabo ta zinari. Ana dai ci gaba da ƙara wasannin da suka hada da tseren keke da kwallon kwando a inda kasashe da dama suke ta karawa don neman samun nasarorin cin lambar yaban zinari da azurfa da dai sauransu.
To jama'a kuna shan wa'innan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Republican Donald Trump ya zargi kafofin yada labaru da laifin murguda maganar da ya yi jiya talata akan yancin mallakar bindiga wanda yawancin mutane suke ganin yana karfafa ta da rigima akan yar takarar Democrat Hillary Clinton. Ganin akwai gurbi a kotun kolin kasar wanda zai ba sabon shugaba dama na da wasu alkalan kotun. Trump ya ce idan Hillary Clinton ta ci zaɓe za ta soke kwaskwalima da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar na Amurka wanda ya baiwa Amurkawa 'yancin mallakar bindiga. ya ce idan ta samu damar nada alƙalan kotun babu abin da za ku iya yi. Ya ce kila akwai gyara na biyu ga tsarin mulki, to amma ni fa ban san shi ba. Bayan wasu sa'o'i, Donald Trump ya faɗa wa talabijin na Fox cewa shi yana nuni ne da wata jam'iyyar siyasa, ya ce babu wata fasara da za a yi wa kalaman nasa. Amma kuwa manajan kamfe na Hillary Clinton ya ɗauki waɗannan kalaman Trump tamkar barazana. Manajan kamfe Ruby Moog ya ce kalaman na Trump suna da haɗarin gaske. Ya ce mutum da ke neman shugabancin ƙasar Amurka bai kamata yana ƙara ingiza mutane ga tashin hankali a kowace hanya ba.
Majalisar Dattawan Brazil ta fara kada ƙuri'a akan shari'ar tsige shugaban ƙasar Dilma Rousseff, yunkurin da zai kai ga miƙa karagar mulki ga tsohon mataimakinta Michel Temer, wanda a halin yanzu shine shugaban riƙon ƙwarya. Muhawarar Majalisar Dattawan ta ɗauki lokaci mai tsawo har zuwa safiyar yau Laraba, kuma sakamakon ƙuri'a ya bayyana ƙarar mutane 59 masu neman a tsige ta sun fi rinjaye akan mutane 21 masu goyon bayanta. Majalisar tana buƙatar rinjayen kashi 2-3 a ƙarshen watan Agusta. Tun a cikin watan Mayu ne Majalisar Dattawan ta dakatar da ita bayan zarge-zargen da aka yi mata na yaudara akan wasu alƙawluma da ta bayar akan kasafin kuɗi don nuna wa jama'a tattalin arzikin ƙasar na tafiya yadda ya kamata don a sake zaɓenta a shekarar 2014. A lokacin da take kare kanta, shugaba Dilma ta haƙiƙance akan cewa bata aikata laifi ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin man fetur ɗin Najeriya NNPC ya sanar da samun faduwa a lamuran hada-hadarsa na watan Yuli da naira biliyan 26 da miliyan 51. Wata ɗaya bayan sanar da samun ribar naira miliyan 270 karo na farko cikin shekaru 15. Ga ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya.
Wannan kuma baya a cewar kamfanin man, sakamakon raguwar kuɗaɗen shiga ne biyo bayan aikin yan tsagera da aka yi lissafi sun fasa bututun man fetur 261 cikin watan Yuni. Rahotanni dai sun bayyana rabewar ƙungiyar ta yan tsageren Avengers zuwa gida biyu, inda sabuwar ƙungiyar ke sukar fasa bututun mai. Har yanzu dai wasu masu ba da ra'ayi irin su Jibrin Zakara Abuja na ganin tsageren na neman ƙarisa kare tattalin arzikin Najeriya ne.
Yan majalisa ko tunanin su na meye, menene ya kai su kujerar? Saboda haka ya kamata a ce sun ware lokaci sun kira presidency cewar hakika gwamnati ba za ta yarda da barazana cewar wannan ya ce shi kaza, wannan ya ce shi kasar su ce, ai gwamnati ba za ta iya daukar wannan ba. Kamata ya ce duka daga Air Force da Navy da Army suna da base a wannan wajen, domin nan ne kawai rijiyar zuciyar Najeriya.
Lokacin da gwamnatin ke bin lalama kan yan tsageren, hadimin shugaba Buhari kan gidajen radio Shaban Sharada ya ce gwamnatin ta fara samun mafi yawan kuɗin shiga waje da fetur.
Kuɗaɗe waɗannan da aka tara da waɗanda ake samu shine wata na farko a Najeriya. Kuɗin rabon tattalin arzikin da aka yi na gwamnatin tarayya a wannan watan da muke ciki, an raba kuɗi naira biliyan 559. Idan aka kwatanta da watan da ya wuce na baya, an samu ƙaruwar kuɗi da kaso 83 cikin 100. Tunda aka shigo wannan shekarar ba a taɓa rabon tattalin arziki na gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da jihohi ba, wanda ya kai wannan. To ba nane abin sha'awa ba El-Hikaya. Kuɗaɗen da shugaba Muhammadu Buhari aka samu a wannan watan da muke ciki, kusan kaso 70 cikin 100 ba su fito daga abin da ake cewa na harkar man fetur ba. Al'ummar ƙasa ne suka tara da haraji. To wannan ƙalubale ne ga al'ummar Najeriya. Cewa shugaba Muhammadu Buhari adali ne, kuɗaɗen nan da ake cewa ku bayar na haƙƙin gwamnati, in kun bayar yana tafiya wurinsa, ba za a sace ba.
Ƙara karewar naira kan dala, cewar shugaban kamfanin fetur Dr. Mai Kantikacin Labaru, ba zai sanya ƙara farashin litar mai fiye da naira 145 ba. Hakanan Baro ya kwaranya zulumi da nuna akwai lita biliyan 1 da miliyan 400 na fetur ɗin da kamfani ya kawo don biyan buƙatun al'ummar Najeriya. Nan ƙaramin ministan fetur ne Ibe Kaciku ke hasashen zuwa shekara ta 2018, Najeriya za ta ke tace kashi 60 cikin 100 na fetur ɗin da take buƙata, inda zuwa shekara ta 2019 za ta ma fara fitar da tataccen man ne ƙetare don saidawa. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma bari mu leka kasar Kamaru inda gwamnatin kasar ta sake sabon katin shaidar dan kasar ta saboda tsohon ba shi da inganci sosai. Sakataren gwamnatin kasar ta Kamaru ne ya jagoranci wani taro da aka gudanar a birnin Yaounde. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani.
Da sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Ferdinand Gongo anda yayiwa manema labarai jawabi a birnin Yaounde kan sabon katin.
L'opération vise l'identification de manière unique et à vie de chaque individu.
Muni shawara ne na ganin cewa an canja sabon kati domin tsohon bashi da inganci. Shi ma babban sifeto janar na yan sannan kasar ta Jamhuriyar Kamaru Martin Bangangale yace
la mise en service du centre annexe de production de garoua
Zama yi kokari matuka gaya muga cewa mun bawa kowa katin sa domin yanzu haka sababbin na'urorin da muke da su suna da inganci wajen buga kati 60 kuma fiye da haka a kowane kwana guda na tambayi Malam Sa'adu a matsayin sa na babban ma'aikaci a bangaren buga katin shedan zama dan kasan ko za a gama bawa kowa katin sa cikin lokaci kankani kuwa
shi kansa shugabar kasar Kamaru ne ya bato bayar da wannan damar cewa ya kamata a san da wato kayan sarki da muke amfani da shi yanzu don ya lura cewa akwai wasu matsaloli da gaskiya cikin wannan kayan sarki ka san kayan sarki shine mai nuna wai kai dan kasa ne kuma shine kuma zai nuna cewa kai ba dan kasa bane gaskiya zai wuya da yake wancan karo ma da aka yi sabon kati kaga mutane sun samu matsala da gaske
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
A gaida Muhammad Awal Garba. A jamhuriyar Niger kuma kananan jam'iyyun siyasa na zargin cewa ana neman shahe su bayan da taron majalisar ministoci na ranar 25 ga watan Yuli ya nemi da jam'iyyun siyasa su dauki nauyin wakilansu a hukumar zabe ta kasa sai dai masu mulki sun ce ba haka zancen yake ba Haruna Mamman Bako ya aika mana da rahoto
hukumomin suka nemi jam'iyyansu da su rinka biyan wakilansu a hukumar ta zabe banda membobi biyar na kwamitin gudanarwa na hukumar ta zabe daga cikin membobi 107 da ke ga hukumar abinda ya sa kankanan jam'iyyun siyasar waci da wannan zance kamar yanda Mala Annabu Sumaila shugaban jam'iyyar MDND kokari ke cewa
wanga magana banza ce na karhodi saboda wanga ai bai mata su ba saboda ita ce ni kungiya ce mai zaman kanta wanda gwamnati ta yi decree ta yi numan duka wakilan yan siyasa da wakilan yan kwarhula da wakilan gwamnati a cikin sa gaba daya take daukan su a yaunin sa dan yau an kare zaben shugaban kasa an kare zaben yan majalisa saura zaben kananan hukumi dan sun sai zaben gwamnati su ba roce da shi saboda shi suke cewa su dauki wani matakai su kori party political da suke kinsa ni kenan suna kwanta kaman ba su da kudin biyan kowa da kowa
sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki an yi na'am da wannan matakin inji Alhaji Asmanu Muhammadu
gani na ana kwaruwar kasa tunda su da jam'iyoyin nan da an kara zabe aikin su ya kare sai su zama kuma dindindin kowane wakilin jam'iyya da mai yan majalisa da wanda bai da yan majalisa shina da wakili biyu waɗannan wakilai biyu kowane wakili in wata wayan mutu abinda ake bashi jaka 300 sefa to in kai lissahi yanzu muna da party da kai wajen 103 ai wannan bala'i ne
su da kankanan jam'iyyun siyasar na jamhuriyar Niger na zargin cewa bayan an ci muriyar ganga ana son a yi jiha da kore inji Annabu Sumaila
ta suke kanana wajen party 56 suka suka kawo musu suka zama mulki manyan party ne kanana party ne kinan dole wannan abun ya kamata su san darajar kanana party in ba kanana party ba yau basa nan kowar
sai dai wannan zargin a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ba haka ake ganin zancen yake ba inji Mala Asmana
babu wajen murkushewa. Kaga mutun daga shi sai matar shi ya yi jam'iyya, shi shina wakili Asini, matar shi tana wakilta inda aka rijista ta zabe. Kenan su biyu kadai suna da shiga 600. Babu zancen cewa ba su da amfani. Ai na ce maka manyan jam'iyoyi na in dauki babban jam'iyya kamar jam'iyya ta PNDS tarayya tunda ke kina da debite da ya kai 75 da jam'iyyar da ba ta da ko dan majalisa guda duk ta hiyar mu guda wakili biyu gare mu.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai dai ni mu zauna lafiya karwatan su su samu a matsala.
A gaida Haruna Mamman Bako. Har wa yau dai a jamhuriyar ta Niger, uwar gidan shugaban kasa Aishatu Isuhu ta kaddamar da kamfen raba magani kyauta ga yara 'yan kasa da shekaru 5 da haihuwa domin rigakafin masasarar cizon sauro a wannan lokacin na damina da sauro ke hayayyafa fiye da kowane lokaci. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Dr. Ilyas Idi mai nasara, shugaban wani asibitin mata da ke birnin Yamai, a wata tattaunawa da suka yi da Sulaiman Barma wakilin sashen Hausa.
Yau in ka shiga abinda ake ce maliki da karama ko CSE cikin consultation 50 sai ka iske ya da kashi 50 cikin 50 din nan kenan kamar kashi ya da 30 da masasarar cizon sabarwuci. In ka samu yaro 50 da sun ka zo za ka iske ya da yaro 30 wannan ciwon ne ya kasu.
Akwai wasu kamar matakai da aka dauka a bana domin tunkarar wannan matsala?
Lalle bana an doki mayyan matakai kama a wata kampanyi da za a yi da ake ce ma CPS. CPS kamar maganin masasarar cizon sabro kakinta kama yaro. Wannan kampanyi kama za ta doka kwakwarin matakai wanda za a iske yara abinda ake ce ma sibil yaro wata 3 zuwa wata 11 da kuma yaro zuwa wata 12 har shekara 5 abinda ba a saba yi ba iske su gida a basu magani na kwana 3 wanda zai kare su cikin wannan lokaci. Kuma yaro in ya sha wannan magani kamar sai yayi wata guda wannan ciwon bai kama shi ba. Kuma bayan wata gudan nan ga irin matakan da anka doka za a dawowa a ƙara raba wannan magani kyauta har tsawon wata 4 tunda shi sabro an gano inda muna ta fara kamar cikin tsawon wata 4 nan ne yake yin banna. Kuma to cikin wata nan 4 za a ji yanzu in ka doka wanga wata na August da ake in an kai wata mai kama za a yi, wata na sama za a yi, wancan wata na sama za a yi saboda an gano masasarar cizon sauro itce ummul wa'isat yawan ciyuta nan kasar tamu. Kuma na biyu ita ce ummul uba isa kashe yara ƙanana da yawa da kuma sa mata bari da sa karancin jini ga mace mai aihuwa kuma da sa barin ciki ga mace mai aihuwa kuma da kashe mace da yaro da yawa cikin wanga lokaci. To dan haka nan ne partner waɗanda ke tallafa mu Niger sun ka gano duk abin da anka faɗa musu haka nan ne sun ka yarda dan haka nan ne anka dauki magani anka kai ko ina saboda cikin watan ga akwara duk inda yaro yake wanda adda wata 3 zuwa wata 11 koko wata 12 zuwa shekara 5 za a je a bashi wannan dozu din ta kwana 3 dan a kare shi.
Ya kake gani doktor wannan mataki zai iya yin tasiri a yaki da cutar ita masasarar cizon sabro?
To lalle wanga matakin zai yin tasiri tunda an yi shi wani wuri yayi tasiri. To dan mi nan wajen mu ba zai yin tasiri ba sai dai in waɗanda anka sa gaba su yi wannan abun ba su yi tsakani da Allah ba. Sai in dai waɗanda anka ba maganin su je sarawa ba sarawa ya tsakani da Allah ba. Saboda kasashe da an yi wannan abun yayi kuma bayan shi an iske masasarar cizon sauro ta rage kwarai.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
Dr. Ilyas Idi mai nasara kenan shugaban wani asibitin mata a birnin Yamai. Har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka da masu sauraro kuwa cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da Alhaji Huza dan Najeriya amma tashin Ghana amma kuma yanzu yake da zama nan birnin New York a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Alhaji Huza Chiroma zai baiwa mai tunanin zuwa nan Amurka daga Afirka shawara akan abin da yake ganin ya dace ko kuma ya kamata a ce yayi ko ya mallaka kafin ya iso nan
to kagan yanzu yanayin garin ga da muke a nan garin nan yau ka san shi Allah shike komai ba mutum ba kuma shi Allah shi ya san mazauni ko kuma inda samun mutum yake amma a nawar ra'ayi idan mutum kan ka zo garin nan ya kamata ka samu ilimi sosai ka je su ka je makaranta kai karatu ka dan ka samu dan ilimi
zai taimaka
eh ya taimaka na biyu kuma indai kana niyan cewa za ka iso garin nan ko kai kokari indai kuma kana da jari a hannunka kana da jari din da ke taimaka maka a gida to ina ji zaman gidan ya ci ko baka da jari ne ka san jarabin Allah shi ya san inda
mazaunin mutum yake
to wannan ba zan yi shishigi cikin alamar Allah ko in ce mutum ka zo ko ka zo ba amma in za ka zo garin don kan kaman yanda ke ga mu yanzu yanayin garin ba kaman jiya bane
eh abuwa sun canza
eh ababa sun canja kwarai fiye ga ke don na san wani aboki na bayar be da muka tashi da shi daga nan Isaloja ka san ni a nan na girma
Isaloja
a gege kenan ba
a gege
eh muka san shi yana da dan gidan shi ya sadda gida ya zo garin nan sai ya je kama aiki gas station to ina ga yayin da ma kwarai ai jin America ya fi ganin ta saboda shi ni a nawa ra'ayi idan mutum kana da sana'an da kake samu a gida ko Ghana ne ko Nigeria ne ko ina kake dai a birnin Africa idan Allah ya taimaka maka da iyalai kana da lafiya da zaman lafiya to cin shi ne kai da Allah godiya kuma in kana sha'awan zuwa nan ne to samu visa ka zo ka gan yanda garin nan yake ka dan zamna irin kaman shi wata daya ko wata biyu din nan to kai da Allah godiya
ka zo ziyara kawai kenta ka zo ba ka zo da zama ba
wata biyu din nan eh a ai ka san akwai wata magana in kai sai ka shiga yanayin Allah
eh gaskiya
to amma idan ka gaya da mutum gaskiya ya zo ya gan yanda zaman garin da yake to ya fi ka ce mai ko ya zo ko kai zo in ya zo shi da kansa jiyar da baya gani
to Alhaji Huza me ke burge ka kan zaman kasan nan
eh
me ke baka sha'awa
yawa abin da ke ban sha'awa kwarai zaman garin nan shine wurin gaskiyan shugabannin garin ga wurin adalcin su wurin discipline su
shugabannin kasan
komi sun yi cikin tsari a gane? Komi duka kan tsari ne komi suna tafiyar da yanayin su kan gaskiya ne
to me ke kuma bata maka rai ko ke me ke baka haushi da zaman nan
na in ce maka abin da ke ban haushi kadan kalilan ne
kaman
shine I is the same to koma in kana Nigeria ne ko Ghana ko akwai wani shi yanayin da bai kamata ka sa kanka ba to kaka je kai ko Qur'ani ya muna maganar ta abinda Allah ya ce kakai abinda kai kenan kai ka sa kanka ka gane yawa in ba kan ba ai garin nan dai in zan yi da kaina gaskiya to ina da garin nan aduwa kwarai fiye ga yanda kake tunani kamar yanda nake da kasata Nigeria da Ghana aduwa haka nake da garin nan aduwa wurin adalci
suna kwatanta adalci ba laihi
ai ya fi karfin kwatanci ai
kana gana abin da yasa suka samu ci gaba kenan to
kwarai kuwa ai saboda shi nake gaya maka akwai wani su shugabannin mu da suke son su kwatanta da irin wannan adalci to amma saboda rashin gaskiya amin saboda rashin hakuri na mu mutanen gida komai aka dafa yau yanzu nan sai a ci shi cikin lokaci ka gane kuma in za ka duba garin da yanayin garin da suka je su kai revolution
sama da
almost 100 years
sama da shekaru 100
dari suka yi revolution amma cikin
Allah
da gyara zai zo sun samu sun ci amfanin gyaran kware ka gane amma mu mutanen gida da yin ta yau sun fi son ya nuna nuna
sha yanzu magani yanzu
a sashi yanzu ka gane amma idan inda ce ana angen nisa ne ma kai ba za ka ci amfanin shi ba din ka za
su ko kuma
jikokin ka za su amma kai din da kace kake son ka ci yanzu kuma don in baka samu katin ba sai ka je ka yi batch to kaga in kai batchin ka bata kanka ka bata iyalanka ka bata jikokinka tabakunninka illa masha Allah
to magana dai sun ce da laifin dade karewa yau kuma nan mu kawo karshen wannan shirin sai a cikin wani shiri a ji mu da wani sabon bakon yanzu amadin bakon namu Alhaji Huza Chiroma da Chubahiro Jodone ni Ladan Ibrahim Awake cewa sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon bakon
Raga da busa she ta kerga inji fulani Raga babu busa she Raga babu busa she dajin Allah Lale Nare nakiba Muhammad
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Zamu fara ne da sakon Sufiane Gumel Zongon Daura wanda yace Assalamu alaikum VOA Hausa mahukuntan Jamhuriyar Niger ya kamata ku biya malaman makaranta albashin su na watanni biyar da suke binku dan farfado da harkokin ilimi a fadin kasar Muna yi wa 'yan wasan Africa Olympics fatan samun gagarumin nasara a dukkanin wasannin su in ji Hafiz Balaraba Gusau Sai sakon Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau waɗanda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa Hakika mun yi matukar jin mamaki cewa treloli fiye da 50 cike da kayan abinci sun yi batan dabo. Hakan na nuni da cewa ba kowa ya damu da halin da 'yan gudun hijira ke ciki ba. Shi ma Sadu Sa'idu Zangon Daura kan wannan batu ya tsokaci. Inda yace yin sama da fadi da wasu suka yi da treloli 63 na taimakon da aka kaiwa 'yan gudun hijira wani abin bakin ciki ne da takaici da kuma rashin imani. Da fatan za a hukunta masu hannu a wannan badakala dan ya zama darasi ga wasu. Sai sakon Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice Driven Tanka a Jos. Waɗanda suka ce to alazan da ke haramar tashi daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Muna yi muku fatan alheri tare da fatan Allah ya sa a yi aiki lafiya a gida lafiya. Kuma kada ku manta ku sanya Najeriya cikin addu'o'inku lura da irin halin da talakawa ke ciki na tsadar rayuwa. Da ƙarshe sai sakon Ali Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Wanda ya ce ba ma mamakin kuma bayan da ɗan takarar shugabancin Amurka Mr. Donald Trump ke samu. Lura da yadda ɗan takarar bai mallaki bakinsa ba wajen furta kalamai a wurin yaƙin neman zaɓe.
To, kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga taƙaitattun labaran duniya.
Ƙarin kai farmaki da jiragen saman yaƙi da Amurka ke ƙara ƙaimi suna yin wato sun fara zama yunkurin murƙushe ƙungiyar IS a yayin da take ƙoƙarin ganin yankin arewa na Afirka babbar tunganta bai fita daga hannunta ba. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Afirka ta bada sanarwar sabbin hare-hare 8 akan IS jiya Talata a birnin Sir da ke gaban teku da ke zaman sansanin gudanar da ayyuka na ƙungiyar 'yan ta'addan. Gabaki ɗaya Amurka ta kai harin jiragen sama 28 akan ƙungiyar IS a zaman wani ɓangare na shirin da ta kira Operation Odisha Lightning, wacce ta fara a ranar 1 ga watan Agusta biyu bayan buƙatar da gwamnatin Libya ta bayar.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan waɗanne irin matakai kuka ga ya kamata gwamnati da jama'a su ɗauka wajen kiyaye ɓarnar ambaliyar ruwa a lokacin nan na damina. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Aidan. Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma ga Halima da Usman da shirin yau da gobe.